بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana a daren asabar ne daidai da daren shida ga watan safar hijira, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da 30 ga watan disamba shekara ta 2011. wannan shine kasar na 11 daga cikin jerin jerin karatutukan littafin al-kaba'ir wallafar al-hafiz abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn qayyim az-zahabi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. kamar yadda muka shafaɗi wannan littafi, wa'azi dama ake yi dangane da manya-manyan laifuffuka da kuma waɗanda ke ƙasa da su wajen girma. bayan da malam ya wa'azantar da mu dangane da laifi mafi girma a kan cewa shi ne shirka, a haɗa Allah da wani, a bauta wa Allah maɗaukakin sarki ana mai bauta wa wani, ko a yi watsi da bautar Allah ɗin gulungun a tare a bauta wa wani. sai malam ya ce al-kabiratu thaniya qatlun nafs, babban laifi na biyu daga cikin jerin jerin laifuffuka shine kisan kai. wannan kalma haka bahaushe yake fassara ta, wato kisan kai. bahaushe baya fassara ta da cewa kisan rai, wannan ba hausa bace, sai da gwaranci ya shiga cikin hausa sannan ake bin kisan rai. a kisan kai, nafsu din ita ce bahaushe yake kira da kai, ba kuma kai wanda ke saman wuya ba. abinda yake nufi da ainihin wato nafsu din a nan, ko kuma kai din, shi din ne rai. amma kuma ita wannan kalmar ba ta dace a yi amfani da ita a wurin ba. idan aka ci qatlun nafs, kisan kai, ana nufin ka kashe kanka, ko ka kashe wani, ko ka haɗa baki wajen kashe wani, ko ka taimaka wajen kashe wani. duk wannan na daga cikin ma'anonin da kisan kai yake ɗauka. kuma kowanne a musulunci yana da ainihin matsayin shi da gwargwadon irin yadda ka sa hannunka ko bakinka ko kuma gudunmawarka wajen afkuwarta. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. malam ya ce qala Allahu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jaza'uhu jahannam خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. malam ya fara da wannan aya kamar yadda yake haka ɗabi'ar mu take, mu ahlus sunna da ke bin manhajin salaf, muna gabatar da alqur'ani da hadisi sa'annan da fatoyi na malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai, kamar yadda ɗaya daga cikin malamanmu magabata wanda ya kai matuƙa a cikin wannan fage, al-imamu ibn al-qayyim yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi bal ilmu nasbaka lil khilaf safahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'yi faqih. yace ilmi shine a ce Allah ya ce, annabi ya ce, yace ma dalla da irin wannan ilmi, kuma babu laifi a hada da cewa malamai daga cikin sahabbai sun ce. yace amma wauta ce a ce maka Allah maɗaukakin sarki ya ce, kai kuma kana gabatar da maganar wani daga cikin malamai na fiqhu, ko wane ne? to wannan wauta ce kuma ɗanyen aiki ne, Allah ya kiyaye. yana daga cikin abin da ainihin wato ya zo a tsari na malaman magabata shine duk inda za a fara karatun alqur'ani da nufin karatu tilawa, to kamar yadda Allah ya umarni sai an fara da ta'awuzi. amma bayan nan duk inda za a ja ayar Qur'ani, in dai a matsayin kafa hujja ne ko iktibasi, to ba a yin ta'awuzi, balle a wurin fara wa'azi, balle a wurin fara hutuba. waɗannan duk ya saba wa tafarkin malaman farko. don haka a irin wannan wurin ba shi cikin sunna ko ka ɗai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ko ba sai in za ka yi zama na tilawa alqur'ani. amma kafa hujja za ka yi ko kuma iktibasi za ka yi a cikin ainihin wato balagha, to da ba ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. amma idan a ce karatu ne na alqur'ani za ka fara, sai ka ce a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kaga zaka fara farkon sura ke, idan zaka fara daga tsakiya ne a matsayin tilawa duk ɗaya ne, sai dai babu ainihin wato basmala kamar yadda malaman tajwidi suka faɗi. Sai kai a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi amana ar-rasulu bima انزل اليه من ربه والمؤمنون. مثالي اما اذا irin wannan wurin ne to ba a yin ta'awuzi, saboda zaka kafa hujja da aya ne ba tilawa za kai ba, dan haka sai mutane su sadaka. Abu na farko kenan, yin ta'awuzi a irin wannan wurin bid'a ce. Na ke nufi da bid'a shine ka kirkiro abin da ba haka yazo daga Allah ko daga annabi ba. Abin da Allah yake, fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billah, anan ba qira'a bace, dan haka na farko ba za kai ta'awuzi ba, na biyu ba za kai tartili ba, tare da cewa karka ji wasu daga cikin waɗanda ke danganta kansu zuwa ga wannan manhaji, musamman waɗanda ake kwararo da kasusuwansu daga ƙasashen Saudi Arabia, Kuwait da makamantansu, irin su Muhammad al-Arifi, in sun zo kafa hujja da ayoyi suna rera su, ba shi daga cikin manhajin salaf. In dai hujja za a yi da aya, to babu maganar rera ta. Kamar nan gurin ta ce al-kabiratu samiya qatlun nafs, sai ka ce qala Allahu ta'ala, sai kuma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. wannan san ba shi daga cikin manhajin ahlus sunna, saboda haka wajibi ne mutane su gane karatun alqur'ani ibada ce, to kuma ba a yi sai yadda aka samo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka duk inda zaka karanta alqur'ani a matsayin tilawa za kai karatu za ka zauna yi, ba wai za ka jawo wata aya bane dan kai hujja, ba kuma za ka yi iktibasi bane shine kana cikin wata magana sai ka hada da wata aya ka wuce, to ba a yin ta'awuzi kuma ba a yin tartili. A kiyaye, ya saba wa manhajin magabata. Da haka kada sai ka ce al-kabiratu thaniya, laifi na biyu daga cikin manya-manyan laifuffuka da malam ke wa'azantar da mu, qatlun nafs, kisan kai. Qala Allah ta'ala, Allah maraukakin sarki ya ce man yaqtul mu'mina muta'ammidan, wanda bi ya kashe mu'mini da gangan, fa jazaohu jahannam, to jahannama ita ce sakamakon shi, khalidan fiha, kuma zai zauna a cikin ta dindindin. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah ya yi fushi da shi, wa la'anahu, Allah ya tsine mishi albarka, wa adda lahu azaban azima, Allah ya yi mishi tattalin azaba mai girma. Kenan kaga shiga jahannama din da aka fara bayani an bayyana makomashi ne, sannan ƙarshen ayar kuma tana bayyana menene zai same shi a cikin wutar jahannama din. Shine sai aka ce azaba ce wadda take mai girma. Azabar mai girma kuma a wani irin hali? A halin na farko Allah ya yi fushi da shi, ma'anar fushin Allah shine Allah yake ba shi ba ka, ma'anar tsinuwar Allah shine Allah yake tafi ka bani guri, wannan shine da Hausa yace ba ni ba ka kuma tafi ka bani guri, to Allah ya fushi da shi kenan, kuma ya tsine mishi albarka. Dan haka ya maida jahannama ita ce ma'awahu, ita ce makomashi. Jama'a mun fahimci wannan? Wannan ita ce aya ta 93 a cikin suratul nisa. Jama'ar musulmi, idan kuka dubi ayan nan, abinda take cewa shine wanda duk ya kashe mu'mini da gangan, anan ba kisan kai na kuskure ba, kisan kai na ganganci, wanda kai kana sane da cewa kisan kanshi kake so kai, kuma da nufin hakan kai kuma ka samu nasara akan haka, to matsayin shine sakamako na farko shine wutar jahannama. na biyu shine huludi a cikin wutar jahannama. Me ake nufi da wannan huludi a cikin wutar jahannama? Malamai tun daga malaman farko sun yi sabani akai. Shin wanda yake san kai zai dawwama dawwama ta har abada a cikin wutar jahannama, ko kuwa zai yi zaman dindindin ne kamar yadda kajina ce, shine a jefar da shi, a yi watsi da shi, a manta da shi? Waɗannan ma'anoni ne guda biyu waɗanda za su bayyana a cikin bayanin nan da zan yi insha Allahu ta'ala. Idan ya zo da ma'ana ta huludi ne na cewa har abada, to wannan shi kenan, babu wani yanayi da zai faru wanda za a fitar da shi. Wannan akan haka an samu malaman salaf waɗanda suka tafi a kai daga ciki, akwai sahabi Abdullahi ɗan Abbas, tare da cewa wasu suna ganin cewa Ibnu Abbas ya tafi akan wannan fatawan ne domin girmama da kaurara munin wannan laifi, don kada mai yin wannan laifin ya ɗauka cewa in ya shiga wuta fa wata rana zai iya fita. Wasu sun yi wa maganganu da fassarorin Ibnu Abbas wannan fassara, saboda wasu dalilai waɗanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito su a cikin littafin shi Al-Adab al-Mufrad da isnadi sahihi daga Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara mishi yarda. Wani ne yake cewa Ibnu Abbas, Allah gafarta malam, idan ni kisan kai Allah zai yafe mini? Sai Ibnu Abbas ya ce pau pau pau, Allah ba zai yafe maka ba, ko ka tuba Allah ba zai yafe maka ba. To sai jikin shi ya sanyi, sai ya tashi ya tafi. Yana tafiya sai ɗalibai suka ce, Allah gafarta malam, kai kake karantar da mu cewa babu wani laifi da ɗan adam zai yi har shirka, in yayi ya tuba kafin ya mutu sai Allah ya yafe mishi. Sai Ibnu Abbas ya ce kwarai da gaske. Sai suka ce, to ai kuma malam yanzu fatawar da kai ta saba abin da kake faɗi. Sai ya ce a'a, wannan mutumin ku bi bayan shi ku gani, yana nufin ya kisan kai ne ya zo ya ɗibi fatawa, idan akwai sassauci ya je ya yi sai ya tuba, idan babu sassauci shi kenan. Ya ce don haka kuka ga da nemi mishi fatawar? Sai jikin shi ya sanyi. Sai suka bi bayan shi suka bincika, sai suka samu abin hakan. To wannan yana daga cikin aikin malamai masu fatawa. Don haka malamai ke cewa ita fatawa ba karatu ne wanda yake zaune da gindin shi ba. Don haka wasu malamai kamar al-Imam Imam Ahmad ibn Hanbali suka hana a rubuta fatawoyin malamai, suke kyamar rubuta fatawoyin malamai. Ba don koyi ba, saboda ita fatawa ana yin ta ne da gwargwadon zamani, da gwargwadon lokaci, da gwargwadon mutane, da gwargwadon kuma idda mutanen suke. Shi yasa kake ga ɗanyu daga cikin matasan zamani waɗanda ba su karatu gaban malamai ba, littattafai suke ɗauka, sai su ɗauki fatawar da aka yi ta a ƙasar Maghrib al-Arabi, a ƙasar Maghrib Morocco, ko a ƙasar Algeria, ko a ƙasar Saudiya, ko a ƙasar Masar, sai ya zo sai ya ɗauko ta, sai ya kawo ta, ya ɗabbaka ta a contemporary rayuwa irin wannan ta Najeriya, wadda yake addinan mutanen bai yi iri ɗaya ba, aƙidunsu ba su yi iri ɗaya ba, yarukansu ba su yi iri ɗaya ba, alƙiblarsu ba ta yi iri ɗaya ba. Sai ya ɗauki wannan fatawar, sai ya zo sai ya ɗabbaka ta. Kawai me yasa sai ya ce bin baz ya yi fatawa da ita? Na'am, idan bin baz ya faɗi wata magana ya ɗaure ta da aya, magana ta ƙare. Idan Usaimin ya magana ya ɗaure ta da aya, magana ta ƙare. Idan Nasiruddin al-Albani ya magana ya ɗaure ta da aya, magana ta ƙare. Amma a fatawa ce aka tambayi bin baz, ko Usaimin, ko Albani, ko Ibn Jibril, ko Salih, Fawzan al-Fawzan, Allah gafarta malam, ina hukuncin mace ta tuka mota? Sai ce haramun ne, bai halatta ba a kowane hali. Wannan fatawar ba za ka zo ka kawo ta Najeriya ba, sai ka tsaya ka dubi yaya rayuwar mutanen Najeriya take. Domin asali ba aya ba ce, ba hadisi ba ne. Ba aya ba ce, ba hadisi ba ne. Fatawa ce ya yi. To sai ka duba yanzu wannan fatawar in ta zo Najeriya, wani hali ne za ta samu kanta? Dole sai ka auna ta tukuna. Yadda mutanen Saudi Arabia da mutanen Kuwait suke game da rayuwar tukin mota da sauran al'amura da suka shafi wannan, haka mutanen Najeriya suke, haka kaza haka kaza, sai ka auna tukuna. Ko kun fahimta jama'a? Sai sa ko ga waɗannan ɗanyun matasa 'yan takife fatoyi ne suka je suka ɗibo na wasu matasa waɗanda ba malamai ba ne, galibin su 'yan boko ne, mutahannisai, wato waɗanda suke da zil, da son addini amma ba su yi zurfi cikin shi ba. a kasashen Algeria da makamantansu da suka samu kansu a halin wani tsurkuki sai suka fitar da kansu fatayoyi akan cewa a wannan hali da suka samu kansu kada wanda ya shiga gwamnatin ya aiki kada wanda ya shiga siyasar kada wanda ya shiga makarantunsu a janye a yi tawaye daga komai sai suka bugalta fai sai suka watso su da suka bugalta fai suka watso su 1993-94 shikenan waɗannan ƴan takife da suka zo suka karanta kai sai suka ce karatun boko haram ne aikin gwamnati haram ne siyasa haram ce in the most contemporary Nigeria context wannan fatawa ba daidai ba ce amma su can da suke wa kansu in sun yi wa kansu za a iya cewa sun yi ne don wata maslaha amma su ma a lokacin sai da malaman fiqhun zamaninsu su ne su Usaimin da su Albani suka yi musu fatawa akan cewa a'a kar ku yi wannan fatawar ba daidai ba ce ku haƙura an ce a zo a kafa jam'iyyu kowa ya zo ya kafa jam'iyya matasa musulmi injiniyoyi likitoci pharmacist sun haɗu masu kishin addini sun suka kafa jam'iyyar Islamic Salvation Front sai suka ce duk wanda ya imani da Allah da manzon shi zai saka mana ƙuri'a za mu shari'ar Allah mutane suka zo suka ta danna musu ƙuri'a suka ta danna musu ƙuri'a ana ganin cewa za su ci sai aka ce an rusa zaben sai suka ce to in kuwa an rusa zaben nan to babu wani wanda ya halatta ya sake yin wata siyasa kuma wannan gwamnatin da aka kafa ta shegiyar gwamnati ce ba ƴar halal ba kada wanda ya shiga haka kada wanda ya aiki haka kowa ya janye dan shi ko kanin shi ko matar shi daga jami'a duk wanda wata kanwar shi kowa take aikin asibiti kowa ya janye ayi baran-baran da gwamnatin kun ji fa asalin fatawar kun ji kuma halin da suka samu kansu sannan jama'a hatta kasusuwa da littattafai da suka yi ta rubutawa da abubuwan da suka yi ta biyo baya duka kaf muna da su a makarantar na a rubuce don haka muna da cikakkiyar masaniyar me ya faru suka buga wa Usaimin waya Usaimin ya ce musu a'a wannan fatawa kar ku yi ta ba daidai ba ce muna nan da muryar fatawar Usaimin a wannan lokaci sai da su da kansu suka sajjala muryar suka gaya wa duniya saboda sun samu crack a tsakaninsu wani suka ce to gaskiya mu da mafi ba malamai ba ne mu injiniyoyi ne waɗannan ƴan jarida ne waɗannan likitoci ne waɗannan pharmacist ne waɗannan lauyoyi ne waɗannan ƴan kaza ne mun haɗu ne saboda kishin musulunci abinda muke jin malaman nan suke ce mana shi ne muka tashi tunda kuskure ya faru akan hanya malaman nan sun ce mana mu haƙura dama su ne malamai mu haƙura mu koma mu je mu sake shiga cikin jam'iyyu a sake bugawa mu sake shiga ayi kaza ayi kaza ayi kaza sai suka ce fau-fau-fau suka buga wa Nasiruddin Al-Albani ya ce musu samkar su ɗauki wannan fatawa sarki ya tabbata a ga Allah minti biyar tsakanin fatawar Albani da fatawar Usaimin Usaimin yana ina yana ainihin Saudiya Albani yana ina yana Jordan suka buga musu amma fatawoyin sai suka yi ɗaya tsakanin minti biyar sai wasu suka ce sam ba za su ji ba sai suka ce waɗannan malaman a rubu da su ma malaman gwamnati ne malaman son zuciya ne shine sai aka samu wannan crack shine waɗancan da suka kafe suka je suka hau kan duwatsu suka je suka ci gaba da zama ana ba ta kashi da su suna bi suna kashe malamai suna kashe ma'aikata suna kashe kaza suna kashe kaza kamar yadda kuka ga abin ya faru a ƙasar nan sai suka rubuta littafai tun a lokacin da suke rubuta waɗannan littafai malamai kuma sun biyo baya suna rubuta littafai cewa abubuwan da suke rubutawa ba daidai bane samu littafin al-Iraq sai da malam mashhur ya bada labarin tarihin hadisar kaf da yadda aka yi da kasusuwan da ya amfani da su da sauransu kaf ɗin su muna da su a makarantar nan muka fara bayani mu ma da muka ji waɗannan abubuwan za su tunkaro ƙasar nan ba daidai ba ne wannan fatawa an yi ta ne a can a can ɗin ma ba daidai ba ce don ba daga malamai ba ne daga ƴan takife ne daga ƴan acaɓa ne amma ina ustazin Najeriya ya je masallacin juma'a ya ga littafi shi kenan sai ce fatawa ta sauka saboda haka ku kiyaye jama'a don haka wajibi ne ka yi karatun usulul fiqhi wajibi ne ka yi karatun alqawa'idul fiqhiyya bayan ka yi karatun qur'ani ka yi karatun hadisi ka iya lura ka iya aqida don ka san yaya ake da fatawoyi duk yanzu rikicin da ake a ƙasar nan game da mazhabi fa duk rikici ne game da fatawoyi ahalari da kake gani ishmawi iziya risala askari mukhtasar qurtubi dukkan sifatoyin malamai ne so ba za ka tashi hankali akan su ba dan wajo a cikin littafin shi kaf din yayi bayani daga cikin sai ce waɗannan fatoyi na malamai in kai ka gamsu da su wani bai gamsu ba ba za ka tursasa mishi ba sai dai kai kokarin gamsar da shi in yaki sai ka rabu da shi saboda fatawa ce Allah bai wajarta kowa ya bi fatawar wani ba amma abinda Allah ya wajarta shine ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya karanta littafin hidayatul tullabi ila tariqis sahab sai dan hudu yayi bayani akan wannan to a karkashin wannan jama'a sai wasu na son mu dawo kan mas'alar da muke tattaunawa sai wasu malamai sai su ga cewa wannan magana da Ibnu Abbas yin akan cewa wanda yake san kai ko ya tuba Allah ba zai gafarta mishi ba asali Ibnu Abbas yayi ta ne fatawa ce ta tsoratawa domin an ruwaito shi da kanshi yana cewa babu wani laifi da ya kai girman shirka amma in mutum yayi ya tuba kuma Allah zai yafe mu wannan ita ce gaskiyar magana dangane da yadda ya kamata a sauyara maganar Ibnu Abbas kenan in ka fahimci haka yana daga cikin salo na malaman salaf kenan idan suka je suna wa'azi akan wata mas'ala wadda barna ta bayyana akan ta to duk wata kofa ta sassauci ba sa budewa dan kada wani ya amfani da wannan kofar sassauci ya je aikata wannan abun yayi ne yayi tunanin cewa zai tuba karanta farkon suratul yusuf mai ya'yan yaqub suka ce cewa suka yi muje mu kashe yusuf in yasu wa takunu min ba'dihi qauman salihin daga da sai ku tuba ku zama waliye ku yi ta yawo da tarbi shikenan kun tuba an fahimta jama'a to kenan duk sanda ka zo ka samu mutanen da suka yi zurfi a cikin wani saban Allah idan ka zo za ka yi musu wa'azi to duk abin da ya shafi sassauci to ba za ka yi shi ba ko kadan wannan shi ne sirrin muqaddima ta ainihin kasar din waye kashe Malam Ja'far za ku ji a cikin wannan muqaddima ko kadan ba yi sassauci dangane da matsalar ba sai na tafi akan gundarin maganganun da suka zo daga Ibnu Abbas addiddin kule ba tare da fassara ba a karkashin wannan kenan Ibnu Abbas da ya fassara wannan wuri da cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda duk ya kashe mu'mini da gangan fa jazaohu jahannam sakamakon shi wutar jahannam khalidan fiha kuma zai dawwama a cikin ta in ka lura da kyau dazu ba haka na fassara ba haka sai na fassara da cewa zai zauna cikin ta zama na dindindin akwai bambanci tsakanin zaman dindindin da dawwama dawwama shine babu ranar fita zama dindindin kuma a jefa shi a watsi da shi kawai sai ran da aka huce a waiwayo akwai bambanci da Hausa yasa sai ka koyi Hausa da kyau in ba haka ba Larabcin ma ba zai rinka fassarwa ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka duk wanda ya kashe mu'mini ka ji matsayin shi Allah ya fushi da shi sannan Allah ya tsine mishi albarka ya mishi tattalin azaba mai girma Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki kuma yace wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar mu'minai sune mutanen kirki waɗanda ba sa hada Allah da wani a wajen bauta ba sa bautawa Allah suna hada shi da wani mu'minai Allah kadai suke bautawa wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah sannan mu'minai ba sa kisan kai wanda Allah madaukakin sarki ya haramta illa bil haqq sai ran da ya cancanta da ainihin a kashe shi anan sai mu tsaya mu tattauna dangane da wannan maganar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah duk wani rai Allah ya haramta a kashe shi illa bil haqq sai in wannan rai ya cancanta a kashe shi kamar yadda muka bayyana ran duk da ya cancanta a kashe shi jama'a ba a kashe shi kisan mummuke ma'ana kisan mummuke shine a je a afka mai ba tare da an tsayar mishi da ainihin hukunci ba na farko kenan ba a kashe shi sai an gabatar da shi gaban wani mai shari'a wanda zai ce mai abin da kai kaza 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 saboda kaza tana da ta cewa in ya rude sai a koma da shi yaje ya zauna ya natsu ya shakata. Dan haka a cikin shari'ar musulunci babu irin wannan abu da turawa suka kawo aje a daure mutum sai bayan watanni ko shekaru ya galabaita ya tsorata ya firgita sannan a fito da shi kuma a zo a gabatar da shi kawai a kotu a ce yana da wata ta cewa babu wannan a musulunci. Mafi tsawon kullewa da ya zo a musulunci shine wuni guda karanta littafin fiqhus sunna a cikin babu sijin, wannan ma za a yi mishi ita ne saboda ni saboda neman bayanai su fito. In ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama sa'a guda yake tarewa, ya tare ka sa'a guda, kafin sa'a gudan nan an yi duk abin da za a yi an gama. Yana da gaskiya a sake shi, ba shi da gaskiya a hukunta shi. Amma a je a kulle mutum bayan wata biyar, bayan wata bakwai, sannan daga nan kuma sai a taho da shi a zo a gabatar da shi a kotu, ya zai iya kare kanshi? Babu wannan a musulunci. A ƙarƙashin wannan duk wanda ya hukuncin da za a kashe shi za a ɗauko shi ne cikin kwanciyar hankalin shi da cikin lumanar shi sai a gabatar mishi da dalilai. Idan aka ga ya rude sai a ainihin ɗaga, naka ɗaga sai ya samo lauya wanda zai tsaya mishi. Don haka akwai aikin lauya a cikin addinin musulunci, akwai karatun lauyanci a cikin addinin musulunci. Matsayin shi yana shiga cikin babul wikala ne a cikin ainihin fiqhu. A cikin fiqhu akwai babu na wakilci, shine zan iya wakilta wani ya je siyar min da gidana ko ya siyo min gida, zan iya wakilta wani ya aurar da yata ko ya karbo min aure, to haka zan iya wakilta wani ya tsaya a kotu ya yi magana a madadina. Kaji inda malaman fiqhu alƙalai suka shigar da ainihin wato aikin lauyanci a cikin ainihin abin da ya shafi ilimin fiqhu. Karanta littafin Al-Mahama fi Shari'atul Islamiyya wallafar Abu Ubaida mashhur Al-Hasan, Allah ya saka mishi da alkhairi. Idan an fahimci wannan jama'a yana da yancin ya ɗauko wani gogagge ko ƙwararren lauya wanda zai zo ya tsaya shi a rayuwar shi, dama abin da ya goge kenan, ya yi magana a madadin shi. Idan wannan lauya ya yi kaɗan ya ƙaro wani, in wannan ya gaza ya maimaita ya canza shi da wani, duk ya halatta a cikin shari'ar musulunci. Yadda ba za a tabbatar da ɗora wuƙa a wuyan shi a kashe shi ba sai an tabbatar mishi Qur'ani da sunna abin da ya tabbata cewa laifin kisa ne. Wannan shi ne ake nufi illa bil haqq. Amma duk wasu mutane da za su koma gefe guda su ce mu taru mu je mu kashe wani ko mu kashe wani ko mu je mu yi kaza, wannan abin kar ka taba shiga har abada ba musulunci ba. Musulunci duk abin da zai yana yin shi ne in the most transparent process, a hanya mafi bayyana karara baya boyewa. Dan musulunci ba mugun abu bane. Yasa Sayyidina Umar ya taba kashe ainihin wato wasu mutane guda biyu akan sun kashe wani yaro. Na'am, me ya faru? Farko ne yake neman wata mace da suka ga asirinsu zai tono, wani yaro ya gansu sai suka tafi sai suka je sai suka kashe ainihin yaron. Da suka kashe yaron sai Sayyidina Umar sai ya sa aka kamo ita matar da ita da wanda ke nemanta sai ya kashe su. Sai ka zo kana karanta mishi aya, ya Allah ya ce annafsu bin nafs, rai in ya kashe rai a kashe shi. Yaya za ka kashe rai biyu don sun kashe rai daya, tunda Allah ya ce annafsu bin nafsi? Sai ya ce yo ai ayar abinda take cewa shi din ne abinda na aikata, kisan kan da suka haɗu sun haɗu ne sun yi. Kace eh, yace don haka kowanne hukunci na komawa kan shi ne a matsayin yayi kisan kai, domin ai wancan da ya tashi ba ya kashe rabin shi bane, ya bar rabin shi da rai. Wancan ma ba rabin shi ya kashe ba, don haka kowanne. To da suka ji kansu ya ɗauri za su jayya, sai Umar ya ce wallahi barin gaya muku, ba waɗannan mutanen guda biyu ba, idan mutanen ƙasar Yaman kaf za su hada akan kisan mutum daya yace zan kashe su gaba daya haka abin yake dan haka jama'a sai ku ji wannan dan haka abinda ake nufi bil haqq shine ya cancanta a kashe shi a ƙarƙashin Qur'ani da hadisi kuma hukuncin kisa jama'a ana zartar da shi ne a fili zartar da kisan ana yin shi a fili ba boye ake yin shi ba da raina da idona na sha zuwa kallon kisan kan waɗanda aka hukunta su da kisa a ƙasar Saudi Arabia a Jidda a wata katuwar randa bawul a lokacin anan za a taru karara na ka zo kafin a kashe shi sai an ƙara karanto mishi ayoyi da hadisai an ƙara tabbatar mishi da laifin shi sannan sai a bada umarni sai a zo a fille kanshi da kaina na ga wannan 95 96 har zuwa 97 haka ake a cikin shari'ar Allah ina fata an gani amma duk lokacin da zaka ji an ce kuma je mu haɗu ri kaza kowa ya kashe wayar shi a kulla daki a je ai taro to za a je a kashe wani ko a kashe wance ko a je a kashe su wance ko a je wuri kaza a dafa wasu wani bam a kashe su wallahi ya saba mu Qur'ani ko hadisi duk wata fasara da aka yi maka son zuciya ce ba Qur'ani bane ba hadisi bane a musulunci ana kisan kai ne bil haqq shine kawai ana kashe mutum ne akan shi da kanshi ya san ya cancanta a kashe shi ina fata an gani wala yazmun sannan bayan Allah na gari ba sa zina wa man yaf'al zalika duk wanda yake aikata haka ita ce shirka kisan kai zina yalqa asaba zai hadu da mummunan sakamako ya aikata mummunan aiki to zai hadu da mummunan sakamako yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyama maka tashi mishi azaba ranar kiyama za a ninka mishi ita ne ninkin ba ninkin wa yakhlid fihi muhana sannan zai dawwama a cikin wannan azaba zai zauna a cikin wannan azaba zama na dindindin sannan kuma cikin wulakanci illa man taba sai dai wanda ya tuba daga shirka kafin ya mutu ko wanda ya tuba daga kisan kai kafin ya mutu ko wanda ya tuba daga zina kafin ya mutu wa amana kuma ya dawo ya kyautata imanin shi da Allah to wannan ana fatan Allah madaukakin sarki zai karbi tuban shi kaga wannan na ai anan ina karanta abin illa man taba wa amana ina fata an gane mun karanta da abin ina fata an gane idan kun fahimci wannan da kyau jama'a yanzu wannan karshen ayar da malam ya kawo mana ya nuna cewa tuba daga shirka Allah madaukakin sarki na yafewa tuba daga kisan kai Allah madaukakin sarki na yafewa tuba daga ainihin zina Allah madaukakin sarki na yafewa to amma ka san mafi sharri daga cikin ukun nan shine kisan kai idan ka tuba daga shirka wannan tsakaninka da Allah ne Allah zai yafe maka idan kai zina ka tuba Allah zai yafe maka sai dai ita kuma matsalar ta ita ce idan zinar ta keta alfarma ce sai ka je ka nemi wanda ka ketawa alfarmar haka idan zina ce da matar wani ko da ɗar wani ko da jikar wani ko da kazar wani sai ka je ka ainihin nemi ya yafe maka ta iya yiwa a ce a yo ai duk zina ɗar wani ce a ba haka muke nufi ba karuwa wadda ta riga ta sanya kanta ta sa wa kanta signboard wannan ba ta cikin alfarma kowa duk wanda ya zina da ita alfarma Allah kaɗai ya keta sai kuma alfarmar kanshi ba matar kowa ba ce ba ƴar kowa ba ce ta gabatar da kanta a matsayin haka amma a ya ce tana cikin kular ubanta an fahimta mace ce ta aure ko kuma wata wadda tana cikin tsarin wani mai mutunci sai kai zina da ita to wannan zinar akwai keta alfarma na haka ya zama zina mafi muni ita ce zina da uwa domin in kai zina da uwarka bayan ka saba ma Allah to ka keta alfarmar ubanka idan kai zina da uwarka ka keta alfarmar sauran yan uwanka idan kai zina da uwarka ka keta alfarmar uwarta da ubanta da sauran nata dangin shi yasa kaga waɗanda suka danganta zina ga as-sayyida Aisha da Allah ya zo warware maganar sai ya waiwaye gidan Abu Bakar yace la tahsabuhu sharran lakum, kar ku dauka sharri akai muku, domin idan aka danganta zina ga yarka to gaba ɗayan jininka kaf an bata ku, hakan akai zina da yarka to gaba ɗaya an ci mutuncin family din gidan gaba ɗaya. Ya kamata ku gano ni, to zinar da ke biye da ta uwa a wajen muni ita ce zina da matar makwabci, saboda makwabci yakan amince da makwabcin shi, yakan saki jiki da makwabcin shi, mai rufa mai asiri ne, mai kare mutuncin shi ne, to sai ya zama karewar tona mishi asiri da cin mutuncin shi, yayi zina da matar shi. Sakamakon wannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yazo yana lissafa manya-manyan laifuka a wajen muni, sai ce haka kuma kai zina da matar makwabcinka. Domin ko a jahiliya suna girmama matan makwabta, barka ji abin da yayi da maguje yace wa aghuddu tarfiya in badat li jarati hatta tuwari jarati maswaha, yace idan matan makwabci na ta fito sai in sauri sai in kauda kaina har sai matan makwabcin nawa ta wuce. Wannan ba maguje ne a jahiliya yake wannan waka. Wani mawaƙin ba maguje ya sake cewa faqatan nasifu wa lam turid isqatahu fatanawalathu waltaqatna bil yadi, yace yayi matar makwabcin shi ce ta fito sai ainihin galanta sai ya zame ya fadi, sai yace amma ba da gangante ba, sai ta sunku ya za ta dauko, amma saboda kare mutuncin mijinta sai ta sa ainihin hannu sai ta rufe fuskar ta dan ka a ganta lokacin da mayafi ya fadi. Waɗannan maguzawan jahiliya kenan, su da iffa da kiyaye mutuncin makwabtansu da kiyaye mutuncin mazansu irin haka. To a musulunci wanda biye suke yi zina da matan makwabcin shi yayi cin amana katafariyar cin amana. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To idan kun fahimci wannan jama'a, ita zina tana da wannan illar, to amma kisan kai inda yafi shirka wannan munin da kuma inda kisan kai yafi ainihin wato zina wannan munin shi ne. Kisan kai ba a iya warware shari'ar shi sai a lahira, musamman na danganci. Idan na kuskure ne, Allah ya kawo kafara, Allah ya kawo diya. Kafara ta bangaren Allah madaukakin sarki, saboda ka kashe bawan shi amma da kuskure ne, shine za ka yi azumi 60 ko ka yanta bawa. Diya ita ce danginka na uwa da na uba za su biya gwargwadon kuɗin raƙumi 100 a cikin shekaru uku, duk shekara a bi su dangin iya da na baba a tattaro 1000 ko miliyan kaza a je a kai wa dangin mamaci. Da haka duk sanda kai kisan kai inda kuskure ne, kai kafara ce a kanka, shi ne azumi ko kuma ɗantar da bawa, kisan kai na kuskure. Shi kuma su kuma danginka na uwa da uba za su ainihin wato biya kuɗin raƙumi 100 a cikin shekara uku, shari'a ta yi musu sassauci. Idan suna da hali tashi ɗaya za su iya biya, idan mutum guda cikin suna da hali zai iya wakiltar sauran ya biya musu, amma dai kun ji tsarin shari'ar musulunci. Amma malamai suka ce idan mutum shi ya sabbaba kisan kanshi, to babu laifi ga wanda ya ja kisan ya faru. Shine direba ya take mota yana cikin tafiya, sai kawai wani da gangan sai ya fito ta window a guje, sai ainihin faɗo. Kaga anan babu diya babu kafara, domin wannan mutumin shi ya sabbaba kisan kanshi. Mutanen ƙauye ne waɗanda sun saki jiki cewa wannan kwalta mota bata cika wucewa ba, don haka duk sanda ya koɗo babur ɗin shi daga ƙauye ko kuma keken shi, in ya zo shigowa kwalta zai ratsa baya dubawa, sai kawai sai banko daga wannan ƙauye ya tsallaka ya wancan ƙauye. Ran nan sai aka yi rashin sa'a, wani ya zo wucewa fat sai make shi da mota, ba komai akan wannan direban da ya make shi. Dalilin shi ya sabbaba kisan kanshi, ka duba littafin fatawa islamiya mujalladi na uku. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To idan kun fahimci waɗannan ƙa'idoji, sai kuma mu dawo kisan kai na ganganci. Shi inda sharrin yake shi ne, wanda ka kashe ranar alkiyama, kamar da zamu zo mu ji hadisai anan, zai zo gaban Allah jini na zuba a wuyan shi, yana riƙe da wuya sharab sharab da jini, yana cewa ya rab fal hadha fi ma qatalani, tambayi wannan mai ne mishi ya kashe ni. Shi kisan kai na ganganci, idan har da a ce za ka je dangi su ce sun yafe a kashe ka, hukuma da ta kama ka kuma ba a kai gare ta ba, magana ta mutu tsakanin kai da dangi, to ka san inda matsala take? Shi ne shi wanda aka kashe yana da haƙƙi. ‘Ya’yan shi ba za su iya yafewa ba, iyayen shi ba za su iya yafewa ba, babu wanda zai iya yafe wannan haƙƙin sai in an je lahira. A lahira kuma ba a yafe wa juna, ka kiyaye. So ranar da za ku haɗu a lahira ba zai yafe maka ba, don a ranar lahira ko uwarka ce ta ga za a yi wuta da kai, ba za ta ce a dawo da kai ba, saboda in har ta sake mai yiwuwa ta janye wannan tuhumar, to ita kuma abin da za a ɗibo naka a bata, to lissafi zai kare mata, ita za ta tafi. To wannan rana ko ya Allah ya ce, ya waddul mujrimu la yaftadi min azabi yawma idhin bi banihi, haka ne, wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi. Sai Allah ya ce, kalla innaha lava, mai laifi idan aka kama shi za a yi wuta da shi. Sai ya ce, ya Allah a kyale ni a kama ‘ya’yana. Sai Allah ya ce, a’a. Sai ya ɗauka wai ba su isa ba ne. Sai ya ce, to ‘yan uwa, ya Allah a kama ‘yan uwa. Sai Allah ya ce, a’a. Sai ya ɗauka an ba su isa ba ne. Sai ya ce, mutanen anguwanmu a kama su. Sai Allah ya ce, a’a. Sai ya ce, to ya Allah duk duniya zuba su, ni ka kubutar da ni. Sai Allah ya ce, kai kai mana shuru wuta ce, sai ka shiga. Sau da haka a ranar lahira ba yafewa jama'a, ba wanda zai yafe maka. Duk wanda kake da matsala da shi, kai kokari ku warware ta kafin ka kwanta bacci yau, don in ka waye gari ka mutu, ko aka waye gari shi ya mutu, to kai ka shiga matsala. In kai din ne ka mutu, ka shiga matsala. Idan shi din ne ya mutu, matsala nan tafi girma. Sau da haka jama'a, kar ka sake ka kwana da haƙƙin wani aka. Ka zalince shi, ya ce Allah ya isa, ko ya ce maka je ka kajani, karka ce an yi tafi dubu. Wallahi tallahi, baka yi imani da Allah ba. In ka yi imani da Allah, ba za ka sake Allah ya isa kwa ɗaya ta rayu a kanka ba, ba za ka kwanta da Allah ya isar wani ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Jama'a, kun ji wannan aya, wadda ita ce aya ta 68 zuwa 70 a cikin ainihin wato suratul Al-Furqan. Malam ya ce, amma a cikin wata nuska ta littafin Kaba'ir ɗin Al-Imam Az-Zahabi ba a kawo kalmar wa amana ba ma, cewa ya illa man taba kadai, bai ƙarasa ayar ba. Na'am malam. Na'am. 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 Ba yana nufin girman su ɗaya a wurin Allah ba da shirka da kisan kai da zina, sai dai kamar yadda za mu zo mu karanta in Allah so, idan mun kammala karatun wannan fasli jama'a. Kowa zai zo da littafin Adda'u wad-Dawa na Al-Imam Ibn Qayyim, za mu karanta wani fasli wanda za ku ji a ciki zai bayyana maka hikimar da ke cikin wannan aya. Wato, ta'adin da ke cikin waɗannan abubuwa guda uku ya yi kama da juna. Kaga dai irin ta'adin da mushriki yake yi wa kanshi, yake yi wa tauhidin Allah idan ya shirka, ya yi kama da ta'adin da ɗan ta'adda yake yi idan ya kisan kai, ya yi kama da ta'adin da mazinaci yake yi idan ya aikata zina. To Ibn al-Qayyim da yake malami ne da Allah maɗaukakin sarki ya mishi baiwa, inda kuma ta ba na yi muku bayanai gamsassu a kan shi a baya, Allah maɗaukakin sarki yakan taimaka mishi sai ya rinka dubo ire-iren waɗannan. Ya ce, wace hikima ce ta sa Allah ya haɗa kaza da kaza da kaza a wuri guda? To za mu zo za ku ji girman ɓarnar da ke cikin shirka ya yi kama da girman ɓarnar da ke cikin kisan kai da zina, don haka Allah ya kawo su a wannan wuri. Bai zo kuma sai hukunta su da abu ɗaya, ya ce, yalqa asama, ya aikata mugun abu zai haɗu da mugun abu. Yudha'af lahu al'azabu yawma al-qiyama, azaba ninka mishi ita za a yi a ranar alkiyama. Wa yakhlud fihi muhana, sannan zai zauna a cikin wannan azaba a cikin wulakanci da kaskanci. Ita kalmar muhana tana da ma'ana a wannan wurin, kamar yadda kalmar ainihin wato wa adda lahu azaban azima take da ma'ana ta musamman a can. Wanda ya shiga wuta an san zai haɗu da azaba ko ba zai haɗu da azaba ba, amma a cikin wuta akwai azaba iri-iri, akwai wadda take da sauki akan wata. To wanda biyo kisan kai to mafi girman azaba za a yi mishi. Na biyu, wanda biye shirka da wanda ya zina da wanda ya kisan kai, idan aka tashi azaba ba za a yi mishi ta mutunci ba, domin daga cikin azaba akwai azaban mutunci, akwai kuma azabar wulakanci. Daga cikin azabar wulakanci da Allah ya bayyana a cikin Alkur'ani ita ce za a rinka kama kafafuwan shi ana jan shi ta ka, ana kewayawa da shi kirilir haka. Wannan azaba ta wulakanci ce, kama a ce a kai ka kotu ne, sai a bakka da babban rigarka da ƴar ciki da wando da turarenka da agogo da komai, sai zama kamar ba wanda ake tuhuma ba ko kamar ba mai laifi ba. To ina wanda kuma a kotun zai zo da hular shi a sa alkali ya sa dan wanka ya wanke shi da mai, a cire hular shi a bubbuge shi a yi kasa-kasa da shi tukuna, sannan a ce durkusa. Wancan an gabatar da shi a kotu a cikin girmamawa ko kuwa babu girmamawa? Akwai girmamawa. Ta duk wanda ya shirka da wanda ya zina da wanda ya kisan kai, azabar da za a yi mishi a cikin wuta azaba ce ta kaskanci, za a tona mai asiri a wulakanta shi kwatankwacin. Mutumin da zai zanyana wa'azi bawa aikata abin da yake wa'azantarwa a kan shi, in aka tashi mishi azaba, azabar terere za a yi mishi. Me yake nufi da azabar terere? Shine sai an kama shi an buga shi, hangin cikin shi ya bumbuga ya fita, sannan sai a kama shi ana jan shi kirilir a cikin wuta. Kowane ɗan wuta sai ya gan shi, wane ba kai kake cewa ka zaba? Sai ce gaskiya ne, amma sadda nake ce muku ni sabanin haka nake aikatawa. Kaga azaba ce a nan ta ne ta terere da gwanjo, sai an nuna wa kowa shi. Wani yana can wani mangin yana shan azaba, shi kadai ba wanda ya san yana ciki, shi kuma sai an nuna shi ga kowa. Ko kun fahimta jama'a? Haka talaka mai girman kai, in aka tashi za a yi mishi azaba a dandalin alkiyama, shi kuma sai an daga shi kowa ya gan shi. Ala ru'usul khala'iq, shi ne baka da kotaro, kuma wanda yake da hali ba za ka yi ladabi ya taimaka maka ba. Sai ka ce shi in banza me aka yi aka yi shi, muna nan din a halin baka da kokobo. Kaga wannan girman kan, eh to in aka tashi maka azaba ranar alkiyama, daga ka za a cikin jama'a a nuna wa kowa kai, sannan a ci ne ma albarka, sai a ce a yi wuta da kai, saboda girman kanka kai na daban ne. Haka mutumin da ya yi zina tun yana yaro yake zina har ya tsufa yana zina, in aka tashi ba za a yi mishi azaba cikin rufin asiri ba, shi ma sai an daga shi akan halittun Allah kaf a dandalin alkiyama, an ci ne mai albarka, sai a ce a yi wuta da shi. Ina fatan jama'a kun fahimci me ake nufi yanzu da azaba ta kaskanci da wulakanci, da kuma azabar da zaka ce azaba ce amma cikin rufin asiri. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce man qatala nafsan bighairi nafsin, wanda biye kisan kai ba a halin wannan kai da ya kashe ya kashe wani ba, aw fasadin fil ardi, ko kuma yayi wata ta'adi ko wata barna a bayan kasa, fa ka'annama qatala an-nas jami'a, to kamar ya kashe mutane ne gaba ɗayan su. Duk wanda ya kashe rai kwaya ɗaya a halin wannan rai ba kisan kai yayi ba, to wannan matsayin shi kamar ya kashe gaba ɗaya jinsi na dan adam. Haka nan wanda ya samar da wata barna a bayan kasa wadda za ta jirkita hankalin mutane, wadda za ta kashe al'umma, wadda za ta tarwatsa al'umma, wadda za ta galabaitar da al'umma, matsayin wannan kamar ya kashe jinsi ne na bil adama gaba daya. Anan a gaba farko na aya, Allah madaukakin sarki magana akan kisan kai. A gaba ta biyu sai magana barna a bayan kasa. Wannan barna a bayan kasa ta hada duk wata barna da za ta jikkata bayin Allah, da duk wata barna da za ta jikkata halittun Allah, fashi da makami ne. Hatta ire-iren waɗannan abubuwa da mutane suke musulmin ne su ko ba musulmi ba, masu cewar jihadi suke ko ba masu cewar jihadi suke ba, ka ɗauki ainihin bom ko gurnet ka je ka buga shi a cikin mutane, wannan والله العظيم جماعه yana daga cikin al-fasad fil ard kiyaye wannan baka da hujja cewa ai kafirai ne kafirai ne uje ne idan mun je cikin wannan karatu munasaba za ta sa jama'a za mu dauko tarihin Najeriya kaf yaya Najeriya ta hadu ta zama abin da ake kiranta Najeriya a yanzu me ake nufi da federalism me ake nufi da republic waɗannan abubuwa haƙƙi ne akan malaman Najeriya su tashi su wayar da kan al'ummar musulmi musamman matasa su gane menene ake nufi da wannan gwamnati ta goyi baya ko bata goyi baya ba gwamnati ta sa shi ko ba gwamnati ba malaman musulunci wajibi ne su tashi su fassara wa musulmi fassara da take ita ce daidai duk wanda zai zarge su ya daɗe bai zarge su ba amma kai ana son ne ka yi musuluncin da ranar kiyama za ka je kana da hujja a wurin Allah ba wai ka yi musuluncin da anan jama'a za su yaba maka ba amma ka je ka haɗu da azabar Allah a ranar alkiyama saboda a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ranar alkiyama Allah zai kama malami mai wa'azi wanda baya aiki da wa'azin shi a ce mishi malam me yasa kai wa'azi sai yake saboda Allah sai Allah yake kazabt ƙarya kake kai wa'azi ne mai yuqal alim dan a ce malami kuma an faɗi sai ce ku tafi da shi wuta sai a kira mai jihadi me yasa kai jihadi sai ce nayi ne saboda ɗaukaka kalmar Allah sai Allah yake kazabt ƙarya kake kai ne dan a ce sadauki kuma an faɗi tafi wuta a ce kenan malanta aikin Allah ce amma kuma inda ka yi ta yadda Allah yake da wuta za ta kai ka jihadi aikin Allah ne a idan ba ka yi shi yadda Allah yake ba za ka tafi wuta a sai kenan wajibi ne aiki ne a kan malamai waɗanda suka goge da ilimi su tashi su fassara wa mutane mai ake nufi da jihadi yaya jihadi yake yaya matakan jihadi wani yanayi ne sannan yaya ake iya samar da zamantakewar da za a iya kiranta zama na amana ya za a iya samar da zaman da za a ce zama na yaƙi da tashin hankali malamai dole ne su tashi su yi wannan aiki su manta da cewa in sun yi wannan gwamnati za ta yaba gwamnati za ta soke su suwane ba su yaba suwane ba su soke su a'a aiki ne akan malamai Allah maɗaukakin sarki ya alƙawari da kowane malami tun yana tsakan annabi Adam wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba fatubayyinannahu linnasi wa la taktumunahu Allah ya alƙawari da duk wani malami zan baka ilimi zan baka karatu zan baka littafi ka yadda za ka bayyana wa mutane sai ce e ka tabbatar e ka amince e to shi kenan to ranar da ka samu ilimi ba ka bayyana saƙon Allah daidai ba wallahi tallahi ka kaɓe saboda haka malanta matsala ce malanta ba yadda mutane suke tunani za ka faɗi a yi kabbara za a kawo maka zakafin da kai za a baka kujerun aikin hajji za a baka filaye za a kira ka gidan rediyo ka yi jawabi a ji sunanka a'a kullum ka rinka duban menene ke ƙarƙashin dangane da haɗari sai sa ka ga malamai a da ba ƙoƙari suke su bayyana kansu ba sai inda hali ya zama dole sannan su ne suna masu taka tsantsan su ne suna masu istighfari ba wai manufar shi kawai ya faɗa a yi dariya ya faɗa ya yi kabbara ya faɗa a burge ya faɗa a sa shi a rediyo a'a abin da yake faɗi ranar alkiyama zai iya kare kansa wannan ita ce mas'ala ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka saboda haka duk wanda ya kashe rai guda ɗaya a musulunci matsayin shi ɗaya dangane da ɓarna da wanda ya kashe jinsi na ɗan adam gaba ɗaya duk wanda ya samar da wata ɓarna a bayan ƙasa to matsayin kamar ya kashe jinsi ne na ɗan adam saboda kaga waɗannan da ke shuka cocaine ko suke yaɗa ƙwaya ko suke yaɗa ganye ko makamantan haka ɓarnarsu ba ta da bambanci dangane da rasa jinsi da iri na ɗan adam gaba ɗaya waɗanda ke fashi da makami da waɗanda suke yin duk wata ɓarna wadda suke yaɗa ta a bayan ƙasa ba ta da bambanci da wannan jama'a ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan ita ce aya ta 32 a cikin suratul ma'ida wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idhal maw'udatu su'ilat A ranar alkiyama za a tambayi wadda ubanta ya binne ta saboda tsoron talauci. A tambaye ta a ce da ita bi ayyi zambin kutilat. Wani zunubi ta yi wa ubanta har ya kashe ta. Mutanen jahiliya ne saboda yadda al'ada ta ainihin hukunta a lokacin. In ka haifi ɗa, to lokacin aure kai za ka yi mata gado da katifa da kujeru da kwanukan ɗaki. Kamar yadda al'adar ta sake dawowa mummuna a yanzu. Amma a musulunci babu inda aka ce haƙƙi ne a kanka ka sai wa ƴarka gado da katifa da komai. Ba a ce haƙƙi ba, amma in kana da hali aka zo yi mata aure za ka iya mata kyauta da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa. Naka san da aka aurar da As-Sayyida Fatima, manzon Allah ya sai mata wasu kulluka masu laushi da ainihin ba ta a matsayin kyauta. Amma sauran kwanukan gida, kujeru da saura da duk wani abu da ka sani wajibi ne a kanka kai miji. Hausawa, ku je ku karanta littafin Fiqhu Sunna mujalladi na biyu, babin aure, ya tsaya ya fassale waɗannan abubuwa. Har ma malamin yake cewa a musulunci idan baka saiwa matarka waɗannan abubuwan ba, ita ta zo da su. Ranar da ta ce kada ka yi amfani da su, ba ta yi da su ba ko kaɗan kuma ba ta saɓa ma Allah ba. Shi ne ka kawo cefane sai ka zo ka sa mu cefane idda yake. Lafiya sai ta ce to ai baka sayo tukunya ba da murhu. Baka sayo ludayi ba, baka sayo matsami ba, baka sayo muciya, baka sayo mabirgi ba, baka sayo waɗannan abubuwa. Ba a cikin jalasi za ta faɗa mishi ba, a'a za ta faɗi ne in the most technical manner. A natsu za ta faɗi, ba wani jalasi. Haka abin yake, ka kawo kayan abinci ne baka kawo abin dafawa ba, ce amma ai na ganki kin zo da tukwane, ta ce a wannan mahaifiyata ce ta sayi mini, idan bukata ta kama zan yi amfani shi ne zan yi amfani. Haka ne Fiqhu Sunna ya faɗi Sayyid Sadiq, yace ba ta yi laifi ba ko kaɗan. Saboda haka al'ada ce irin tamu jama'a da mutane ke cewa ya adatul baladi kasunnati, mu kuma muke cewa adatul baladi kasunnati. Su suna cewa al'adar gari ai kamar sunna take, mu kuma muke cewa na'am al'adar gari ka sunnati tana kashe sunna. Na'am, mabiyar al'ada ce jama'a da aka kallafa wa iyaye maza da mata da za su aurar da 'yansu cewa su za su yi mata kayan ɗaki. Babu laifi uku ba yana da hali ya yi wa 'yanshi duk abin da ya nishaɗantu, amma ba dole ba ne. Wannan mugunya al'ada, al'ada ce ta maguzawan jahiliya. Idan aka haifar wa mutum ya, to tun yana farin ciki sai aka koma aka fara baƙin ciki saboda irin yadda fitintunu za su biyo baya. Na farko dai in ta je ta zina, to ta ɓata gidanku gaba ɗaya, ta ɓata sunan zuriyarku. Na biyu, idan ka zo aurar da ita, to kai za ka yi gado da katifa da duk kayan ɗaki. To in baka da hali, ba za ka aurar da ita ba, kuma ba wanda zai aure ta. Kuma in ka bar ta gidanka, ta zina ta ɓata sunanka. To wace irin rayuwa ke nan? To sai aka waye gari, da an haifar wa mutum ya sai ya fara baƙin ciki. Allah ya ce, wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu musyaddan wa huwa kadhib. Idan aka yi wa ɗayansu albishir da cewa o wani matarka ta haihu, yace mai ta haifa? Aka ce ai ɗa mace ta haifa. Sai fuskar su ta murtuke, ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi. Sai ya rinka ɓoye kanshi ya tashi ya sheƙa a guje, ba za a sake ganin shi don dalin hira ba, saboda mugun abu da aka yi mishi albishir cewa matar shi ta haifi mace. An fahimta jama'a? Sai ya koma yana shawara, ayyun fiqhu ala humin am yadsuhu fi turab, ya riƙe wannan ya. Kullum aka zo wurin hira har abokai bungure shi suke, shi yasa ba za ka taɓa jin daɗin Alƙur'ani ba sai ka karanta al'adabul arabi, al'adun larabawa. A inda za ka ga an zo zama wurin hira da mutum ya yi magana sai a bungure shi a ce kada Allah yi mana shi banza kawai, yau kwana nawa ne matarka ta haifi mace, kai har mutum yi ma shi da Allah. Shi ne wulaƙanci, a yin fiqhu ala huni an yadsuhu fi turab, ko ka zai je haƙa ƙasa ne binne ta. Jama'a kun fahimci jahiliya ko? Na'am. To suna nan sai wannan fikira sai ta rinjaya, da zara an haifar maka 'ya mace, to shi kenan ba ka ba sauraron wulaƙanci. sai ka shirya ta kawai wani lokaci ka sace ta, ka je kawai ka haƙa rami shi kenan, sai ka sace ta dawo ana sallan lami kai ma kana sallan lami. Idan ka girma sai ka ainihin cewa uwarta za ka je ziyarar wasu dangi naka a ƙauye, a shirya yarinya tsaf, sai ka je bayan gari ka haƙa rami, kana zuwa sai ka jefa ta ciki, sai ka turbuɗe ta ka danne, sai ka tabbatar ta mutu, sannan ka tashi ka taho. To irin wannan al'ada, Allahu akbar, daga cikin sahabbai akwai waɗanda suka aikata ta a jahiliya, daga cikin su akwai sayyidina Umar ibn al-Khattab. Shi yasa lokacin da Allah ya yi wa Umar rahama da musulunci, yakan ce la ya'rifu al-islam man la ya'rifu al-jahiliya, wanda duk bai ɗanɗana jahiliya ba bai san zaƙin musulunci ba. Saboda a jahiliya ake kisan kai ka kashe ƴarka ka turbuɗe ta, a jahiliya za a haifar maka ƴa jaririya uwarta ta shiga wanka ka sarfaci idanta ka zo ka danna ƴarka shaƙe ta har sai ta mutu, sannan ka faɗaɗa sai ka ficewarka ka dawo ana kuka kai ma kai tsalle kai birgima. Jahiliya kenan. Amma mun fahimci wannan da kyau. To irin wannan ƴa idan Allah ya kai mu kiyama, to Allah zai yi abin da Bahaushe yake kira a taina tsakuwa don aya ta ji tsoro. Wanda aka kashe da wanda ya kisan kai, wayi cancanci tuhuma wanda ya kisan kai? To amma in aka tashi kiyama sai Allah ya daɗa ƴar, yana cewa ke me kika yi wa ubanki har ya kashe ki? Idan uban yana kusa me kake tunani? Shi ne wa idal mau'udatu su'ilat, wannan ƴa da aka yi mata kisan nan muke idan aka tambaye ta bi ayyi dhanbin qutilat, wani zunubi ne ta yi aka kashe ta? Wannan ita ce aya ta 8 zuwa aya ta 9 cikin suratu takwir. Jama'ar musulmi, kamar yadda muke faɗi kullum muna maimaitawa, mu ahlus sunna qur'ani shi ne hujjar, sannan hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantattu, sannan fassarar mu daga malaman farko muke samo ta, wanda ainihin suke ɗaukan ƙur'ani suna fassara junan shi da shi, ko su ɗauki sunna su fassara ainihin alƙur'ani. Bayan da malam ya gama ruwan ayoyin alƙur'ani jama'a kamar yadda ka ji, sai kuma zai koma ya kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Haka abin yake, ɗaya daga cikin malamanmu magabata al'imamu الشافعي يكتب وكل العلوم في القرآن مشتغلة دون علم عند القرآن بباطة الوقتين إلا الحديث يكتب سيدة إن حديثيني والفقه في الدين كوكما نيمان فهمت أتكن الدين العلم قال الله قال رسوله إلمي شيني أتي الله ياتي النبي ياتي قال الصحابة ليس بالتبليغ يكتب صحابي سنتي من بباطة الوقتين بني باودر الجنابني. Sai da haka jama'a, duk wanda ya tara mu zai mana wa'azi yayi mana kamar yadda Allah ya ce wa annabin shi sallallahu alaihi wa sallama, qul innama unzirukum bil wahyi, kace ina yi muku wa'azi ne da wahayi. Dan haka ba a yin wa'azi sai da alqur'ani sai da sunna, ba a fassara wannan wahayi sai da junan shi, sai kuma daga waɗanda aka samu wannan wahayi ya zo ta hannun su, su ne annabawa da manzanni waɗanda su ne amintattun Allah akan wahayin Allah. Allah yake wa annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, mun saukar maka da alqur'ani ne don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu. Me aka saukar wa mutane? Shine alqur'ani da sunna. Ka sani da cewa kamar yadda qur'ani yake wahayi, haka ma ainihin hadisi yake wahayi ne, ba ra'ayoyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda Allah ce waye wa najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa, Allah ya rantse da taurare lokacin da yake fadowa din nan ka ga ya taho, shimfiɗa ce da sharar fage, Allah yana da iko ya rantse akan abin da yaso a sabbe su. Sai yace ma dhalla sahibukum, mutumin naku bai bace ba, wa ma hawa kuma bai kauce hanya ba. Allahu akbar, a wannan wurin ce waye ne? Wama sahibukum bi majnun, yace ba mahaukaci bane. Duk duniya kaf a cikin wannan al'umma babu wanda Allah ya gyara mana tunanin shi da kwakwalwar shi da fikirar shi da nazarin shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yace bai bata ba, bai kauce ba, ba mahaukaci bane,
ba tabuwar hankali bane, menene in huwa illa wahayin yuha, wahayi ne dan karka ce to yaya route din yake, yaya hanyar zuwa wahayin, hanyar ba ta gurbacewa. Sai ce allamahu shadidul quwa, wannan mala'ika ne mai matukar karfi ya sanar da shi. Sannan ka koma ka karanta alqur'ani, ka ji irin yadda security guard suke, yadda ainihin masu tsaron wahayi suke idan wahayi ya taso daga wurin Allah, ta gaba ta baya ta gabas da yamma ta ko'ina tsarewa ake. Dan haka duk abin da ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daidai ne, gaskiya ne, ba kuskure, ba suɓudda baka. Dan haka wata rana annabi ya wa'azi, sai wani dattijo Abu Sha ya ce manzon Allah wa'azin na ya ƙawatar da ni, ka rubuta mini. Sai manzon Allah ya ce uktubu li Abi Sha, ku rubuta wa dattijon nan. Sai wani ce amma fa manzon Allah wani lokacin yana magana cikin fushi, wani lokacin yana magana cikin yarda, a rubuta duk abin da ya faɗi. Sai manzon Allah ya ce na'am, duk abin da ya fito daga nan rubuta shi gaskiya ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Dan haka jama'a, duk abin da ya zo a cikin alqur'ani daidai ne, duk abin da ya zo a cikin hadisi daidai ne, amma in aka kirkiri wata aya ta ƙarya to wannan ba aya bace. Dan haka abin da ya zo cikin ayar ba za a ce alqur'ani ba, ba za a samu tabbas game da shi ba. Kamar yadda za ka ji mutane suna wa'azi da ayoyin ƙarya, ka ji mutum ya jawo aya ya ce Allah ya ce wallahu khairun mu'in, duk qur'ani babu wata aya wallahu khairun mu'in, ba ta nan jahilai na rubuta a jikin motoci, ba aya bace, ba aya, duk qur'ani haka. Ka ji an je wa'azin ƙasa an sa alaran ma ya rangada aya yana cewa ala la'anatullahi alal kazibina, duk qur'ani babu aya ala la'anatullahi alal kazibina, kaf aya ce ta ƙarya. To haka hadisai ma, duk wani hadisi ya tabbata annabi ya faɗi gaskiya ne, amma in ba annabi ne ya faɗi ba, to a je wurin wanda ya faɗi shi yake da nauyi da alhakin abin da ke cikin shi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Amma bayan da malam ya gama kawo ayoyi da ke tabbatar da haramcin kisan kai da haramcin ta'addanci da barnata rayuka, ina so ku sani fa wannan babu yana magana akan hukuncin kisan kai ne ko? A ƙarshen shi za mu kwaso nassoshi waɗanda za ka ji ba fa mutum kaɗai aka hana aka haramta aka kashe ba, har aljani in ka kashe shi akwai wannan zunubin. Hukuncin mutum da aljani duk ɗaya ne, don haka ina malaman ruqya, ka yi fushi aljani ya wahalar da kai don haka ka kashe shi, malaman ruqya ku san wannan. Na'am, dan adam yana iya kashe aljani ko zai iya kashewa? Yana iya kashewa, yana iya kashewa, hadisai sahihai sun tabbatar da haka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an zo yakin Ahzab, wani saurayi ya yi sabuwar amarya, rana ta tashi sai annabi ya ce to kai tunda ango ne dan je ka gida, an dan daga maka kafa ka je ka gano yaya amarya, ya ji ya zai tafi. Sai annabi ya ce a'a, ai ana halin yaki maza ba sa fita hakan nan, dan samu wani dan takobi mana ka tafi da shi saboda bacin rana da rikicewar lungu, haka ne ko ba haka ba? Ya dauki takobi ya tafi, yana zuwa sai ga amaryan nan ta shiga ta a waje, a sai zara takobi, Balarabe kishi ne da shi, Balarabe kishi ne da shi har yau. In kana da aboki Balarabe, in kuka haɗu a supermarket ko gaishe shi kakai ko sallama kakai, canza hanya kawai in dai yana tare da matar shi, to goben kuka haɗu zai maka godiya, saboda jiya ka ganshi da matar shi baka yi magana ba, saboda bai son at his presence yana nan kuma matar shi ta ji muryar wani ko sallama ce, sai maka godiya saboda jiya baka yi magana ba, daga ganshi ma ka kauce tunda yana tare da matar shi. Har yanzu Larabawa haka suke. Sayyidina Umar ai yana zaune, wani ya sheko a guje ya zo ya fake da bayan Umar, sai ga wasu na bin shi, ya akai ya kashe mana dan uwa ne, ya akai a to ayi bayani ku zauna. Kai ka kashe musu dan uwa? Ya ce a'a, ni dai na je na samu matata tana kwance tsirara rigingine haka, ko ni dai a bayyane, kuma dai na daga takobi na faru daidai cinyoyinta, to in akwai wani abu a wurin to gaskiya na kau da shi. To sai Umar ya ce to kun ji jawabi, kuna da shaida ya kashe muku dan uwa? Eh, ya kashe mana dan uwa. A ina? A ya kashe mana dan uwa. Kai to ya yi? Ce a'a, ni dai na da cikin yayin matata ne, to in akwai wani abu a wurin to na kawo da shi. Ni shikenan tunda dun manya ne an fahimci fasarar. Sai Umar ya karbi takobi a hannun shi ya jinjina. Yace namiji in an kuma ka kuma. Haka ake. Ina fata an gane. To Balarabe yana da wannan. Dan haka sai da Umar shi kanshi yana da kishi. Saboda wannan kishin da Annabi ya sani, wataran Annabi ya shiga aljanna. Sai je da wani kyakkyawan gida. Har zai leƙa sai ga wata mace na alwala a ƙofar gidan sai marmaza sai ya wuce sallallahu alaihi wasallam. Dariya waye ne yana wa'azi yace ai je na shiga aljanna na ga wani kankareren gida na tambaya gidan wa kenan aka ce na Umar. Ba zan dan leƙa an gani kuma sai na ga ga mace tana alwala shi ne sai na marmaza na wuce. Sai me yasa yace lughiratu Umar, saboda kishin Umar. Sai Umar ya fushi da kuka yace agharu alayka ya rasulullah, yanin da Allah an zan kishi sai maka. Na'am, lallai ne dukkan namiji zan yana da kishi. Kar ya zan kama alade, kar ya zan kama arne. Arne shi ne bai da kishi, alade shi ne bai da kishi. Jama'a mun gane wannan da kyau. Na haka duk namiji na gari ya san ina matar shi za ta fita, ina za ta je, wurin wa, da wa za ta haɗu, waye zai raka ta, yaushe, yaya za ta fita, waɗanne irin kaya za ta sa, yaushe za ta dawo, ta me za ta dawo. Duk mijin da baya kishinki haka tabbas baya ƙaunarki. Ina fatan an gane wannan jama'a. Abinda muke bayani akai in ba ku manta ba, muna bayyana irin yadda kishi yake ko har muka kai ga waɗannan bayanai. Wallahul musta'an. Na'am, wa alaikum salam. Na'am, na'am, ina zuwa wannan zai tambaya. Na'am, na'am, na'am. Hujja da soyayya. Sai in tafsiri ne ake yi. In dai wa'azi ne ake yi kowane iri na ƙasa ko na mako, babu maganar rerawa. Domin iltijaji ne, amma in malamin da zai wa'azin ayoyi ne ga su ya shiryo su zai tafsirin su. To sai a samu wanda zai rinka jan baki shi kuma yana fassara su. Amma yana wa'azi ne akan kaza, ya jawo waccan aya cikin suratul Nur, ya jawo waccan aya cikin suratul Takwir, ya jawo waccan cikin suratul Kahf. Wannan kafa hujja ne babu rerawa. Muna magana ne dangane da kishi kamar da ne bayani jama'a. Nace sai wani saurayi Annabi ya tura shi gida sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama, yaje sai ga amaryar shi ta fito. Da ta fito sai ya daga takobi zai batse ta. Sai ta ce a'a saurara, shiga ka ga abin da ya koro ni. Yana shiga sai ga katon miciji ya fasa kai. Sai ya daga takobin nan nashi sai ya sare shi. Yana sare shi shi ma sai ya faɗi matacce. Aka zo a gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai Annabi ya ce subhanallah, ya ce na manta ban faɗakar da ku ba, mun yi baƙin aljanu a garin nan. Dan haka duk wanda ya ga wani maciji a cikin gida ko gona, kada ya gaggawa kashe shi sai ya gargaɗe shi karo uku. Ma'ana ka gan shi a ɗakinka, sai ka ce bawan Allah kana tsoratar da mu, ba mu san ganinka a nan, fita ka ba mu guri. Idan aljani ne to yana jinka, kuma in ba taurin kai ne da girman kai ba zai fita. Idan ko miciji ne dabba ma aljani ba zai ji abin da ka faɗi ba, dan haka zai zama shi. Goban ka zo za ka same shi, jiban ka zo za ka same shi. To a na ukun kai mai gargaɗi sai ka ambaci sunan Allah bismillah sai ka kashe shi. Idan aljani ne ya yi taurin kai har ya zauna kare na uku, idan Allah ya ba shi nasara sai ya marmari sai ya rikida sai ya ɓuya sai ya gudu, ba ka same shi ba. Idan Allah ya baka nasara a kan shi kai kuma ka datse shi, to ɗan uwan shi da ke kewaye a wurin ba za su iya maka komai ba. Al-Imamu Abdullahi Shubni, malamin da ya rubuta littafi kamar shekara 700 da ta gabata yana tarihin aljanu, ya sa ma littafin Akamul Murjan fi Ahkamul Jan, da ainihin Al-Imamu Suyuti da ya rubuta nashi wajen shekara 500 ya sa mishi Laqatul Murjan fi Lataif Ahkamul Jan, suka bayyana cewa abin da yake faruwa su aljanu 'ya'yan dangi ne, ba sa tafiya mutum guda. Duk inda suke tafiya gayya suke,
don haka idan aka karba sai sauran su marmazamanta ta sai su kashe wanda ya kashe wannan dayan sai sa su da dama da zarar ka kashe miciji idan ba miciji bane kana kashe shi sai ku fadi tare saboda kana buge shi dan uwan shi za su buge ka to amma makari akan haka shine ambaton sunan Allah miciji ka gani da kashe kace bismillah saka ka gani da ka kashe kace bismillah a wani kware ne zaka kashe shi kace bismillah domin albanin suna rikida ka to dalilin wannan bayani kar ku manta muna wa'azi ne dangane da matsalar kisan kai nace hatta kisan aljanu bai halatta ba sai in kana da dalili akai haka kwari kware ba a kashe kware sai inda dalili idan da dalili to zaka kashe shi amma kuma hanyar kashe shin ita ma tana da ka'ida ita ce kware ne cinnaka ko gwano ko sauro to kaga anan wannan ya halatta ka kashe me yasa saboda suna cutarwa to amma in ka zo cutarwa kar kai musu kisa kai tsaye da wuta saboda wata rana kamar da Bukhari ya rawaito wani annabi cikin annabawa ya zauna yana hutawa jikin wata bishiya sai wani cinnaka ya zo ya cije shi bai tashi sai ya dubi dukkanin wannan kungiya ta cinnakun sai barbada musu kalanzir haka sai ya cinna musu ashana sai suka kone sai Allah ya mishi wahayi yace mishi me yasa wannan kwaya daya da ya cije shi me yasa ba ita kadai ya kashe ba wannan kuma me yasa an zai kashe su ya kashe su da wuta wannan annabi kenan daga cikin annabawan Allah dan haka ba a kisa da wuta kai tsaye abin da yasa nake cewa kai tsaye saboda su kansu shaltax da sauran abubuwa ta iya waka ce ai ko wuta ne ko ma dai yaya ne ba wuta bace kai tsaye bai halatta ka kunna wuta ka cinna wa dan adam ko ka kunna wuta ka cinna wa wani kwaro ba wannan bai halatta ba a musulunci dan haka a musulunci babu kona daji a musulunci babu kona gona saboda a ciki akwai kwari wadanda in ka kona su da wuta to ka azabtar da su ba tare da laifin su ba wannan kuma kawo musu azaba ta hanyar da Allah kadai yake shi ne azaba da wuta ku kiyaye wannan tsuntsu idan ka kashe shi idan ba cin shi za ka yi ba rana alkiyama akwai shari'a saboda haka ya ku musulmi ku horar da ƴaƴanku su daina yawo suna kisan kadangare da jangwalagwa da kawai sai ka ga yara sun rike gwafa kawai saboda an bada hutu baya aikin komai sai rinka bi bango bango yana harbin kadangare rana alkiyama akwai hisabi Allahumma sai in ya kasance yaro ne wanda bai balaga ba amma matukar ya balaga to akwai hisabi hisabin kuwa shine al-Imam Abu Dawud da Imam Ahmad suka rawaito hadisi zamu zo mu ji hadisin insha Allah annabi ya ce rana alkiyama tsadda ko tsuntsun a kashe ta za ta zo gaban Allah tana tsalle jini na zuba tana cewa ya Allah tambayi wannan me yasa ya kashe ni shi da cin nama na zai ba ashe idan ban ka ci naman ne kamar yadda Allah ya halatta da nufin farauta wannan bani amma haka fuddan ka kashe tsuntsu haka fuddan ba cin naman shi za ka yi ba to akwai hisabi a ranar alkiyama jama'a akwai wanda ya fi musulunci kula da rayuwa da rayukan dan adam da sauran halittu kenan haka musulmi ku ne ya kamata ku kafa kungiya ta Amnesty International amma yau turawa sun suke da kungiya wadda ina ganka ka riko zakara ka rike kafafuwan shi kanshi yana kafa yana shan wahala an aka kai ka kotu sai ka yafa shi da saboda yake kana wahalar da zakara amma musulunci ya fi bature kula da haƙƙin wannan zakara saboda al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi ya taran annabi na zaune sai ga wata harbiya Allah ya saka san harbiya kamar tantabar daji ce sai ganta a ruɗe tayinan 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 sai annabi ya rike cikin sahabbai sai ya ce cikin ku wane ne ya kwasa mata ƴaƴa sai wani sahabi ya ce ni ne sai ya ce mayar mata anan harbiya ce ya halatta a kama ta a cinye ta da ita da ƴaƴan amma yanzu annabi bai dubi abin ta haka ba sai dubi abin a matsayin alaƙar uwa da ɗa in aka sace wa uwa ɗa ya take yi ta ruɗe madadin annabi ya ce kai kama uwar ka cinye ka dafe da ita da ƴaƴan duk da an huta ba amma da yake annabi manzon rahama ne
صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من ذن الله يزيني دن قوة يسام سوكي رأيواتي مكا قنتي وقا الله من ياتوري مكا من جدنك كي إيماني بشيكا تنوري الأربركة ديزي ديتا كبيدة ومن هربيا سيدة تتش البركة الرحمة من ذن الله صلى الله عليه وسلم أبو داود أفاك رويتو حديث صحيح لا قلية شما يا من ينتا مجريش ينا بطوتي بشيكين ينا صلي أنا اللبتا مشكاوة أنا تتيا أجي أدعو nan nan sai ya tsufa idan baya biyan bukata sosai sai mai gida ya fara cewa uwar gida eh gyara babbar tukunyan nan idan na dawo raƙumin nan za a yanka shi saboda yanzu ba shi da amfani irin da raƙumin nan ya ji wannan bayani na'am dabbobi suna ji sai dai ba sa iya magana amma za su yi ta ƙarshen duniya Allahu akbar kuma ƙarshen duniya ya fara daga lokacin da Allah ya aiko annabi اقتربت الساعة وانشق القمر علامة ايكو النبي صلى الله عليه وسلم هذا اجي يرد وطاية مكة علوكة علامة تتكو سنشن تاشن الكيامة دينية تاكو سك ايوه لكن امي سنة تكنت فيها انك ونوليد انسوك انا هوتا وانا شاكتا اشيرين يا اكسد منظر الله بصحبه سنسوك لكن امي من يزي يسيكو يدا كنش بيدي دا منظر الله صلى الله عليه وسلم ashe jawabi yake manzon Allah yana kawo kuka ne zuwa ga manzon rahama cewa naji mai gida na yana umarnin uwar gidan shi ta gyara tukunya in an dawo ba a yanka ni a halin tuna saurayi ake fatauci da ni dan haka ya manzon Allah na kawo kuka ina neman ceto a wurinka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ya tashi bi fatake yake cikin kuyayi mai raƙumin nan wani dattijo ya taso ya ce nina ya ce raƙuminka ya kawo kuka ga abin da ka ce uwar gida haka ne dattijo ya ce ƙwarai da gaske sai manzo Allah ya ce to a yafe mishi nan koma a saka shi a cikin raƙuman sadaka ai raƙuman kiwo su shiga kawai ai ta kiwo har Allah ya ɗauki ranshi yaya aiki shi ma ƴan boko suka ce the labor of our heroes past shall never be in vain ko kuwa a nan yanzu da baka dubi abin raƙumi ne a yanka shi a cinye ba a'a yanzu yana neman rahama ne yana neman sassauci kuma ya kawo kuka wurin manzon rahama yanzu wannan raƙumin da gargadan umarnin da manzon Allah ya tobe halattan an je a yanka shi da don an yanka shi an saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka jama'a duk abin da baka kashe kai tunanin wannan rai ne idan ka kashe shi baka da gaskiyar da zaka kare kanka ranar alkiyama ka shiga matsala Allah maraukakin sarki ya kiyaye to bayan da malai ya kawo waɗannan ayoyi kamar yadda nace jama'a sai kuma ainihin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma annabi yace ijtanibu sab'a al-mubiqat jama'a kun nisanci manya-manyan zunubai guda bakwai masu hallakarwa waɗannan zunubai suna hallakar da wanda yake tun daga duniya har lahira fa zakara qatl an-nafs allati harrama Allah daga ciki sai manzon Allah ya ambaci kisan kai wanda Allah madaukakin sarki ya haramta ina son ku san cewa akwai wani babu daga cikin babuka da ake kira babu na hila wato hila ita ce Allah ya haramta kaza sai ka kulle wasu dabarbaru a zuciyarka ko kuma ka jawo wasu ayoyi sai ka halatta wa kanka wannan abu idan kai haka Allah zai tsine maka albarka kuma ba za ka yi kyakkyawan karki ba yana daga cikin laifin da Yahudawa suka yi wa Allah Allah maraukakin sarki ya haramta musu cin kitse sai su tattara kitse sai su ainihin narka shi in ya zama man gyaɗa sai su dura a kwalba sai su je suna siyarwa su dai ba su ci ba amma sun je sun siyar kuma sai su cinye kuɗin malamai suka yi musu wa'azi suka ce a su ba su saba dokar Allah ba Allah cewa ya ka a ci kitse Allah bai ce ka a ci kudin kitse ba malamai suka ce za a hallaka suka ce a ba wata hallaka su ba son zafin addini Allah bai haramta cin kudin ba kitsen ya haramta ana nan kuma suka sake bullo da wata shegantaka sai Allah ya ce to a daina sura na asabar sai aka samu wani shaitani sai ya tafi ranar asabar sai ya haƙa wani rami
da ya haka wannan rami shikenan sai kama kifi sai ya zuba a ranar Asabar. Dare yana yi to daren Lahadi ya shiga sai dai sai kamo kifi sai ya zo. Wata da ya tabi ba a ji ƙanshin kifi ba domin Allah yana son ya azabtar da su ne. Kifin nan shi suke ci, shi suke fatauci, shi suke rayuwa, da suke wa Allah laifi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to daga yau banda yin su ranar Asabar. Ranar Asabar kuma sai kifaye su zo ga su nan baje-baje su kwanta a kan ruwa. Ranar da ba Asabar ba sai kifaye su ɓata. Jarabawa ce kamar yadda Allah ya faɗi. Amma sai suka ƙi jarabawa. Suka koma suna saba ma Allah maɗaukakin sarki. Malamai suka yi musu wa'azi ku dena sai suka ƙi, ku dena suka ƙi. Sai Allah maɗaukakin sarki sai ya fushi da su. Ya shafe wasu suka zama birai, wasu kuma suka zama aladai. Wannan hila jama'a mutane suna yin ta a yau. Idan aka ce Allah maɗaukakin sarki ya haramta kisan kan da ya haramta, ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya haramta a kashe rai illa bil haqq, to sai mutum ne wa kanshi fatawa sai ce to ai wannan da zai kashe yayi rubbani, to waye hukunta shi? Shi ne waye hukunta shi, shi yayi rubda. Na'am, akwai kalmomi, akwai ayyuka na rubda wanda in musulmi ya yi su a gwargwadon karatu za a iya cewa wanda ya kaza yayi rubda. Amma hukunta shi a matsayin mai ruddafa ba ka da yankin yi wannan sai alkali na musulunci. Ku kiyaye, alkali na musulunci wanda yake ƙarƙashin khilafa ko kuma sarauta ta musulunci da in yayi yayi ne da dokar Allah. A ƙarƙashin haka babu wani malami, ku kiyaye, wanda zai iya ba da fatawa cewa wane ya kafirta kuma ku je ku kashe shi sai in malamin yana da khilafa ko kuma yana da aiki na alƙalanci a hannun shi. Na haka malanta aiki ne wanda fadinta bai kai fadin alƙalanci ba, alƙalanci kuma malanta ce wanda fadinta ya wuce fadi na malanta. Sai sa wata yarinya a Kaduna ta so ta auri wani, idan ta yace a'a ta rasa yadda za ta yi, sai ta aiko mini musamman cewa a zamanin Abubakar Gumi, in haka ta faru, Abubakar Gumi ba yana ɗaura wa ‘ya’ya aure ba ko ba izinin iyayensu? Na ce gaskiya ne. Sai na ce mai take nufi? Sai ya buga waya sai ya haɗa ni da ita. Sai ta ce to yanzu ba mu ne magaba Abubakar Gumi ba? Sai na ce ba mu ba ne. Ce ba mu kai ba? Na ce shi ma Abubakar Gumi malami ne kuma alƙali ne. Mu kuma ba malamai ba ne, na balle mu zama alƙalai. Dakon malamtan malamai muke muna gaya wa jama'a kawai. So maganar cewa mu za mu iya abin da Abubakar Gumi yake yi, Abubakar Gumi alƙali ne, da alƙali da soja, ku kiyaye, ko sun yi ritaya in ta ɓaci suna iya shiga, shikenan sun koma. Misali yanzu sojan ya ga ana yaƙi bayan shekara 60 ya yi ritaya, in ya ɗauki bindiga ya tsira shikenan kawai zai ci albashin wannan wata, ya yi aikin soja. Haka alƙali ko ya yi ritaya jama'a yana tafi a motar shi, in ya ga rikici ya rikice, in ya fito ya ga ta rikice ya zauna kan wani dakali, to shikenan kotu ta haɗu. Haka abin yake a musulunci, kuma haka abin yake a cikin doka hatta Bature. So da haka Abubakar Gumi alƙali ne kuma malami, da haka idan wani uba ya yi tawaye ba zai ɗaura wa ‘yarshi aure ba, kowaye a duniya ko musulmi ko kafiri in ta je wurin Abubakar Gumi a matsayin shi na alƙali zai tsaya ya bincika ya nemi uban da bayani, in uban ya ƙi sai ya ɗaura mata aure. Ni na halarci ɗaurin auren da Abubakar Gumi ya yi wa ‘yar gidan Reverend Faba a falon shi, kuma ba abin da ya faru, ba abin da ya faru, saboda mai alƙali ne, it is within his jurisdiction. Daidai ne, falon nashi ya zama kotu. Yanzu ba falo ne na limamin fiqh mai karantar da risala ba, da shi da almajiran da risala duk sai a kwashe su a je a rufe. Ina fata an gane. Amma falon yanzu ya juye ne, ya zama kotu. Saboda haka da ya tashi ɗaura auren bai gaya wa gwamna ba, bai gaya wa kowa ba, shi alƙali ne kawai. Sai kawai aka gayyaci al'ummar musulmi ku zo ɗaurin aure. Saboda haka ku ringa kiyayewa. Don haka ‘yan zamani
ku kiyaye ba wai dan kaga kana jan baki irin wanda su Abubakar gumi suke ja sai ka dauka kai ma matsayinka ba baka kai hankin filifan su na wanka ba ka kiyaye yawa mutane ya kamata kowa ya aje kansa a matsayin shi ne zaman ka lafiya in ba haka ba gulan gashi nan nan darki in ka hada mai yadda tafi karfin shi fashe yayi yace ba zai iya ba ba zai daminta ya haskaka maka da dan ya burge ka sai ya fashe yace ba zai iya ba amma yanzu sai mutum ya ringa ganin wai ai su ne su Abubakar gumin yanzu Allahu akbar wasu ma wai sai suna ganin wai su ne su Ibn Taymiyyah nake astaghfirullah mun zai na kai wasu ɗanyen ustazai kai wani yana ganin ai su ne Ibn Taymiyyah nake jama'a a gaskiya wurin mai yafi ƙarfina aka ce me yasa nake wallahi tallahi wurin yafi ƙarfina ba zan iya ɗaukan maganar ba wani fitfice fitficen tantadara matacciya ya ce wa kanshi wai a ba mal Ibn Taymiyyah an kulle mutum a kurkuku malam saboda tsabar ilimi yana rubuta littattafai an kwace takarda an kwace biro ya koma yana rubuta musu a bango da gawayi aka hana shi sai ya zauna minti 30 sai ya nazari sai ya shirya littafi a cikin kanshi sai ya zauna ya ci gaba da karantar da almajirai in sun fita sai su kwafi kitabul iman gashi da haka ya rubuta shi kai yanzu kai dan ka iya 40 hadisa sai kai kai ne Ibn Taymiyyah malam kai ko ismin Ibn Taymiyyah ka iya fadi daidai mutane kowa ya san matsayin shi jama'a wallahi shine zama lafiya Allah ya taimaka dan haka jama'a kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kun fanci lafuka guda 7 waɗanda suke halakarwa sai daga ciki sai ya ambaci kifan kai yana daga cikin waɗannan lafuka wannan hadisin da kuma ta ba a can baya a lamba ta 6 an yi takhrijin shi hadisi ne sahihi Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am saboda kurewar lokaci zamu dan saurara anan da zo ne yana yunkurin tambaya muka dan saurara da shi insha Allah wani na'am wa alaikum salam na'am 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 to kwado bai halatta a cikin shi ba kamar yadda al-Imam Shawkani ya kawo cikin Nawl al-Awtar dalilin rashin halakin cin shi saboda yana da guba a jikin shi wannan shine dalili kware da gaske to kuma kaga wannan kenan abin da